Yau, 3 ga watan Disamba ne take cika kwanaki 29 cif-cif da majalisar wakilai ke gudanar da ayyukanta babu shugaban masu rinjaye Alhassan Ado Doguwa. A bisa dalilin soke zabensa da kotun ɗaukaka ƙara ta yi. Na nemi jin ta bakin shugaban ƙungiyar 'ya'yan jam'iyyar APC a majalisar wakilan, Shehu Muhammad Wamban Koko. Ga yadda hirarmu ta kasance da shi bayan na yi masa tambayar.
Wannan tambayar da kika yi ba tambayar da zan baki ansa ba ce, saboda ba ni da hurumin da zan ba da wannan ansa. Amma da kin samu chairman na kwamiti na watsa labarai na majalisar tarayya House of Reps a ƙasar nan, na tabbatar da zai baki ansa. Amma mu a matsayinmu shugabanni a cikin majalisa, a matsayin ɗan majalisu 'yan jam'iyyar APC, muna goyon bayan jam'iyyarmu ta APC, muna goyon bayan shugabancin Sani Bajabe na speaker, saboda mun ga inda ya sa gaba, mun yarda da shugabancin shi, mun amince da abubuwan da ke faruwa, al'ummar kasar ne yake so.
To yanzu kana shugaban 'yan majalisan wakilai na APC da suka shigo sama da 200 da wani abu ka shugabanta a majalisan nan. Sama da 200 da wajen ko
245. Sababbin 'yan majalisun.
Ku 245.
Ƙwarai da gaske.
Kuma yau sai aka ce ba ku da shugaba mai jagorantar ku a shugaban mai rinjaye a majalisar wakilai.
Muna da shugaba mai rinjaye, ƙwarai da gaske.
To ina yake? Tunda an cire shi.
Femi Bajabe Amila shi ne shugaban kakaki na majalisa.
To ina shugaban masu rinjaye?
Shugaban masu rinjaye a Dodogwa. Ban so da shiga cikin wannan maganganun ba, amma tun da kin fara barin ga mike da abin ne.
To ai kana shugabantan APC a wurin.
A barin na baki abin ne yake. Ba za ka zama shugaban masu rinjaye ba sai kana ɗan majalisa. To yanzu kuma yanayi na zaɓe, ga kotu ta faɗa ta ce ba ɗan majalisa ba ne. Lallai ba abin da za mu faɗa tun da kotu ta yi. Amma kuma an ce za a sake zaɓe. Kuma muna kyautata zaton da ikon Allah zai sake cin zaɓen shi, kuma zai dawo. Wannan kujera tana nan a jesa, kuma amince akan ya zo ya yi, kuma da ikon Allah zai dawo ya ci gaba. In kin ga bai dawo ya ci gaba, to bai ci zaɓe. Kuma ba mu fatan haka, muna fatan ya ci zaɓe kuma ya zo ya ci gaba da abin shi, insha Allah.
Sai kuka ajiye mai. To kundin tsarin mulki ya yadda ku ajiye mai?
Wannan abu ne na cikin gida, ba magana kundin tsarin mulki. Muna dokokin da za mu yi a cikin majalisu. Inda abin yake, ita majalisa constitution na ƙasa ya yadda ta yi tsarin ta na cikin gida. Abinda muka yi kenan, kuma shi muka amince kuma ci gaba da haka.
To ko shirin cikin gida ko yi wa doka karan tsaye, lauya mai zaman kansa kuma masanin kundin tsarin mulkin ƙasa Yusha'u Waziri Mamman ya ce akwai abin dubawa a matsayin da majalisar ta ɗauka.
Wannan kundin tsarin mulkin Najeriya bayanin da ya yi shi ne dama dole in aka yi zaɓe a mayar da wani. In wani baya nan ko wani dalili ya sa, misali ko aka cire shi, ko kuma jama'ansa suka ce ba su son sa, suka mai da shi gida, ko kuma Allah ya ikonsa kwanansa ta ƙare, ko kuma kotu ta cire shi, to dole ne a yi zaɓe maza-maza akan wannan kujera a mayar da wani akan wannan gulmi, saboda ba zai yiwu ba a zauna ana mulki demokradiyya a shiga wani kujera ba ta nan haje ma wani, don ba abin gado ba ne, abu ne wanda ake bin kundin tsarin mulki. Duk abin da aka yi kawai a yi shi kama ta ƙare yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ta nada kenan.
Abin jira a gani shi ne yadda za ta kaya bayan an kammala zaɓen ƙananan hukumomin Tudun Wada da Doguwa a jihar Kano. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.